تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بنهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا وأن مسلاتي متارك البركة مسلاتي مغلقة لكن نجكين غرم بوتي أجهر بوتي وأن يمتي من البركة لجمعة يومنا شابي قوت رمضان هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبول إيدة اليهود الأربعين كما shi yake daidai da 17 ga watan 5 miladiya ta 2019 a wannan majalisi da muke tafsirin alqurani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul taha inda muka kwana akan aya ta 90 kuma kafin mu shiga tafsiri kamar yadda muka saba za mu ansa wasu daga cikin tambayoyi da muka samu wani yana tambaya game da hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa idan sami'tum an-nida faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin yake cewa shin iqama ba za ta shiga ciki ba ma'ana idan mutum ya ji mai iqama yana iqama ya rika maimaita abin da mai iqama yake faɗa kamar yanda yake yi yayin da ya ji mai kiran sallah wannan ba za ta shiga ciki ba iqama sunanta kenan iqama al-adhan sunan shi adhan hadisin yana magana ne akan kiran sallah ba akan iqama ba idan aka kira iqama da adhan to wannan sai dai ta fuskar taglib wato in an hada ta da kiran sallah a ce al-adhanain baina kulli adhanain amma ita kadai sunanta iqama ba a ce mata adhan saboda haka ba su shiga cikin wannan hadisin ba haka ita iqama ba a samu wani abu ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya danganci mai sauraron ta zai faɗa ba saboda tunda ba a ce ka faɗi wani abu sai kai shiru ba dole sai kai sai ka faɗi wani abu a lokacin ba akwai ruwaya da ta zo na take cewa ka ce aqama Allahu wa adamaha in an ce qad qamat as-salah ka ce aqama Allahu wa adamaha wannan ruwaya da ba ta inganta ba sai wanda yake tambaya game da yake san karin bayani daga hadisin da yake cewa al-ma'u tahurun la yunjisu shay wannan shine hadisin bi'r budaa hadisin yana cikin sunan abi dawud jami'u tirmidhi sunan ibnu majah da musnad imam ahmad hadisin abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallama suka tambaye shi game da wata rijiya wacce ake kiranta rijiyar budaa wata babbar rijiya ce a cikin garin madina mai zurfi da fadin gaske to akan jijjifa wasu abubuwa na shara haka a ciki wani kunzugu wani mushe to shine suka yi tambaya game da ruwan cikinta shin za a yi amfani da shi wajen tsarki alwala ko wanka shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa innal ma'a tahurun la yunjisuhu shay ruwa mai tsarki ne babu abin da ke sanya ya sama najasa wannan hadisi tare yake da sauran hadisai da suka zo sai ka hada shi da su sannan zaka fitar da ma'anarsa kamar hadithun qullatayn idza balagha al-ma'u al-qullatayn lam yahmil al-khabath idan ruwa ya kai kula biyu to ba zai dauki najasa ba da kuma abin da ya tabbata na ijma'in malamai kan cewa dukkan ruwa idan ɗaya daga cikin sifofinsa guda uku suka canza ko ta canza to wannan ruwan ba zai yi amfani wajen ibada ba wajen tsarki wato in ya tashi daga sifarsa ta ruwa launinsa ya canza ko ƙanshinsa ya canza ko kuma ɗanɗaninsa ya canza idan ya canza launinsa sai da in ka kalle shi ba za ka ce da shi ruwa ya ɗauki wannan suna kaɗai ba sai dai in ka jingina wani abu ka sai ruwan wardi ko ruwan farfaro ko ruwan coca-cola to kaga ba sunan shi ruwa ba kenan inda za a ce ka kawo ruwa wani ya ce ban kawo mun ruwa in ka je ka kawo masa ruwan farfaro zai iya cewa ai ba shi na ce ruwa na ce duk sanda ruwa ya tashi daga al-ma'iyatul mutlaqa to wannan ba zai zama abin da za a amfani da shi wajen ibada ba amma idan yana nan sunan shi ruwa koda zaka ga wani abu na na alamar wani abu a cikin sa kamar kaga wani maiƙo a kansa amma dai bai fita daga yanayin sa na ruwa ba kuma dandanan sa yana nan dandanan ruwan dandanan da yake da shi na farko bai canza ba zaka yi amfani da shi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wanka a cikin wata ruwan wata kwatanniya allati biha atharul ajin da akwai alamar talige haka a cikin ta wato da haka yayi amfani da wannan ruwan saboda wannan bai canza ruwan daga matsayin sa na ruwa ba saboda haka wannan abin da yake nufi alma matukar bai fita daga sunan sa na alma'u ba to yana nan tahur la yunjisu shay matukar bai fita daga wannan alma'iyya din nan ta tashi ba wato al-ma'iyatul mutlaqa bai fita daga wannan ba to yana nan la yunjisu shay idan wata najasa ta shiga cikin sa matukar ba ta canza shi ba to yana nan za a yi amfani da shi a babin tahara yana tambaya idan mutum ya manta alwala ya manta lam'a a alwalarsa yana nufin idan ya manta lam'a wato kamar aka ɗau lokaci daga baya kuma ya kula cewa ya bar lam'a abin da in an ɗauki tazara mai yawa in babu lokaci mai tsawo kamar yana yin alwala ya taho zai tsara sallah sai kula kafar bata wanku ba sosai sai je wanke ta amma idan ya kasance ya ɗau lokaci to wannan zai sake alwalar gaba ɗaya idan har an ɗau lokaci wasu suna ke kwatanta lokacin da bushewar gaɓoɓinsa suka bushe to kaga sai ya dawo ya sake yin sabuwar alwala kuma aka ɗau lokaci har ma ko wataƙila ya riga ya sallah sannan daga baya ya fuskanci cewa alwalarsa akwai lam'a to in ya tashi zai sake alwalar ne duka sai wadda take cewa ko yake cewa idan mace ta yi family planning jini yana mata wasa za ta iya yin azumi ne ko kuma za ta bari idan jini yana wasa saboda ta yi amfani da ƙwayoyin tsara iyali ko kuma allura ko wata hanya da ake bi wajen tsara iyali ya zama da jinin ya zama baya tahowa a yadda ya kamata to duk sanda ya zo hukuncin jinin ne matuƙar dai ba wani abu ta gani daban ba matuƙar ba ya fita daga kalarsa ta jini ba ta ga wani abin da za ta iya cewa wannan jinin ba al'ada ba ne indai har jinin al'ada ta ne illa iyaka watakila baya zuwa mata a lokaci ɗaya kamar yadda ya saba ya zo kwana ɗaya biyu sai ya ɗauke sai kuma bayan kwana ɗaya biyu ya sake dawowa duk sanda ya dawo za ta dakata da azumi sannan idan ya ɗauke ta yi wanka ta ci gaba da ibadarta haka ba za ta yi azumi da tana jin al'ada ba sai wanda yake cewa yana tambaya game da lafila shin raka'a biyu a yi sallama shi ya fi koko a yi raka'a huɗu a yi sallama shi ya fi dukkanin su sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam mutum ya raka'a biyu ya yi sallama ko ya yi huɗu ya yi sallama ko ma ya yi zarce har sai ya je ƙarshen sallarsa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi duka ya yi raka'a biyu ya yi raka'a huɗu ya yi raka'a biyar gaba ɗaya har da witirinsa ya yi bakwai duka saboda in mutum ya fara bai zauna ba ma har sai da ya gama sannan ya yi tahiyar ƙarshe ya sallama wannan babu komai duk ya tabbata sunna saboda haka kowace mutum yayi sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani abin da yazo da yake nuna fifikon wannan akan waccan da duka Annabi yayi kuma ya koyar sai kuma yake cewa wato bayan in ya gama sallar isha'i yayi witiri to zai iya tashi kuma yayi sallar dare babu laifi da zai iya tashi yayi sallar dare in ya buƙaci haka amma yana da kyau kai ya maimaita wutirin da ya yi matukar dai wancan mutirin na farko yana nan ba warware shi nan take ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la wutrani fi layla ba a wutiri biyu a dare daya saboda idan yayi wutiri sai kuma ya ga bayan ya gama wutiri sai ga cewa ai ko zai buƙaci tashi da dare yayi wasu nafilfilu to sai ya tashi raka'a daya hada da wacce raka'a ɗaya ta farko sai zama biyu kaga ya ya koma shafa'i to yana da dama kuma ya sake wutiri daga baya amma in har ya riga ya wutiri ya kwanta sai kuma ya ga sha'awar ya tashi yayi sallah da dare to sai ya sallar ba tare da ya sake wutiri ba wal lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wutiri ya kwanta kuma ya tashi raka'a biyu daga baya haka yin sallar bayan an yi wutiri ba laifi bane an dai fi so ya zama wutirin shine karshe kamar yana ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace ij'alu akhira salatikum bil layli witran ku sanya karshen sallar ku ta dare ta zama wutiri ce in hakan ya samu to ya zo da wannan sunna in kuma hakan bai samu ba to kada yayi abinda zai zama wutiri guda biyu a dare daya sai ya hakura da wutirin farko yayi kiyamul laylin sa ba tare da ya sake maimaitawa ba sai wanda yake tambaya game da fadar mai kiran sallah sallu fi rihalikum yayin da aka samu wato ake cikin ruwan sama ta yadda za aka samu wani uzurin da mutane ba za su iya zuwa sallah ba to shine nan tambayar da yake cewa wajibi ne mai kiran sallah ya fada kuma a ƙarshe kiran sallah zai fada ba a ce wai wajibi ba ne ba maganar wajabci amma idan mutum ya yi wanda ya tabbata sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata hadisai hadisan abdullahi dan umar hadisan ibnu abbas da wasunsu nu'aym ibnu naham shi ma ya rawaito da surwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama fadar sallu fi rihalikum kuma akwai sabani dangane da inda ya kamata a faɗe ta a wasu ruwayoyin kamar hadisi ibnu umar yana nuna kamar ana fadar ta a inda za a faɗi hayya ala salah inda za ka ce hayya ala salah hayya ala falah alhayalatain da ake faɗa to a daidai nan maimakon ka ce hayya ala salah hayya ala falah sai ka ce sallu fi rihalikum maimakon ka gayyato mutane zuwa masallaci sai ka ce kowa ya sallah a gidansa wasu kuma suka ce bayan an gama kiran sallah za a bar hayya ala salah din da hayya ala falah din sai an gama kiran sallah sai kuma mai kiran sallah sai ya ce sallu ala sallu fi rihalikum sallu fi rihalikum wato wacce kiran sallah ta zama alfaz ne na ibada duk da hayya ala salah hayya ala falah sun zo a cikinsu to amma kuma daga ƙarshe mai kiran sallah zai rufe da cewa kuna da damar ku yi sallolinku a gidajenku saboda haka duk inda mutum ya faɗa ta yi ko dai ya faɗa a cikin kiran sallar ko kuma bayan ya gama kiran sallar ya ce sallo fi rihalikum sallo fi rihalikum ba wai kuma tilas ba ce ba wai dole ba ne babu wanda ya taɓa wajabta ta cikin malamai
ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى
الله سبحانه وتعالى ولقد قال لهم هارون من قبل كما للي حقيقة هارون يا فدا مسلم فرقو يا قومي يتشي يا قوم تانينا إنما فتنتم به للي أمجربيكني دشيوانا لما لقي كوي وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ كُمَا لَلِّي أُبَنْجِجِنْكُ شِينِ اللَّهَ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي دون هكا كُبِينِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي كُبِئُوا مَرْنِينَ قالوا سيسوكا شي لن نبرح عليه عاكفين با ba za mu gushe muna masu dukufa a kansa ba hatta yarji'a ilaina Musa har sai Musa ya dawo gare mu. Wato wannan Allah subhanahu wataala yana gaya mana cewa bayan Sabiri ya yi abin da ya yi na kera wannan dan maraki ya kuma dora Banu Isra'ila ko wasu daga cikin Banu Isra'ila kan bautarsa, annabi Musa da yake tare, annabi Haruna da yake tare da su bai zira ido ba, bai yi shiru ya kyale su ba, ya yi iya bakin kokarinsa ne ya nuna musu cewa wannan abin da suke ba daidai ba ne, bautar da suke yi ta dan maraki ba daidai ba ce, barna ce, kuma ya yi kokari ya jawo hankalinsu su fahimci wane ne Ubangijinsu wanda shi ne Allah Ar-Rahmanu, kuma ya ja hankalinsu akan ce su masa biyayya su bi karantarwar da yake dora su da yake dora su akai. Shine Allah subhanahu wataala yake cewa walaqad qala lahum haruna, kuma lalle haqiqa tabbas Haruna ya gaya musu min qablu, tun gabanin dawowar annabi Musa alaihi salam ce min qablu binan idza al-mudaf din anan ko kuma binan mudafun ilayhi din anan shine ruju'i Musa min qablu ruju'i, tun kafin Musa ya dawo to yayi musu wannan nasiha. Wasu kuma suka ce a da nufin min qablu wato tun gabanin ma shi Samiri ya fara gaya musu cewa haza ilahukum wa ilahu Musa fanasi, tun gabanin wannan ma maganar lokacin da ya ga yana ta ƙoƙarin dora abinda yake dorawa abin yake hadawa na dan maraki, to ya ja hankalinsu cewa to wannan dan maraki fitina ne, ya jawo hankalinsu yana musu mai nasiha ke cewa inna ma futintum bihi, an fitine ku ne da shi wannan dan maraki, wato wannan dan maraki ba abin bautar, ba abin bauta bane, fitina ce kawai, jarraba ce, amma kasancewar kun ganshi da wani wata sifa ko wata kama wacce take mai ban mamaki, kun ga yana kuka irin kukan dan baraki mai rai, wannan ba shi zai sa ku bauta masa ba. Kada ku manta cewa a baya kun ga abubuwan irin masu ban mamaki irin waɗannan. Sannan annabi Musa ba ta rika riki dewa ba, tana zama micijiya, micijiyar nan sanda ce, jamad ne, daskararren abu ne, amma kuma zai zama cijiya mai tsoka da jini mai motsi har ma ta yi haɗiya. Shin wannan zai sa ku bauta mata? Me yasa ba ku bauta wa sanda ba? Inda ce wannan kadai ya isa ya sa a bauta ma wani abu, ai da ita ya fi kamata ku bauta wa. Annabi Musa bai ce ku bauta mata ba don ta zama wani abu ko ta zama tana ɗauke da wani abu mai ban mamaki. To ya za a yi kawai don wani ya zo da wani jika-jikan ɗan maraƙi shi kenan kuma sai ku shiga bauta masa? Wannan jarrabawa ce Allah yake muku. Haka annabi Haruna yake ta musu wa'azi, ya nuna musu ɓarnar da suke kai ɓarna ce, kuma jarrabawa ce don a gane wane ne imaninsa yake na gaske, wanda zai tabbata akan imani da Allah subhanahu wataala da kaɗaita shi, wane ne kuma wanda zai fitinu da wannan ɗan maraƙi ya faɗa cikin shirka ya bar hanyar annabi Musa alaihi salam wanda ya ɗora su a kai. Cewa inna rabbukumur rahman, kuma lalle ubangijinku shine Allah mai rahama, wato shine wanda yake jin ƙanku, kuma shine wanda ya muku ni'imomi daban-daban, ni'imomi na zahiri da na baɗini, shine wanda cikin kulawarsa da rububiyarsa ya kirawo shi da ar-rabbu, dan ya tuna musu rububiyar ubangiji gare su, yadda Allah subhanahu wataala ya yi musu tagomashi, ya kula da su, ya kubutar da su daga hannun fir'auna da jama'arsa, sannan ya nuna ayoyinsa a kansu, sannan ga ni'imomi da ya musu wanda duk suna cikin rahamarsa da rububiyarsa. Shi ya musu ni'ima tun daga fitowarsu daga Masar har zuwa ƙetarawarsu da suka ƙetara kogi, da kuma irin abin da ya riƙa ba su na abinci da abin sha da kulawa da su, duk shi yake musu wannan. Su sun san cewa ɗan maraƙin nan ba abin da ya musu, tunda ɗan maraƙin nan a da ba shi, duk ba tare da shi suke ba, wanda suke tare da shi shine Allah, annabi Musa alaihi salam, wanda yake ga musu cewa Allah yana tare da su, amma ɗan maraƙin nan da suke bauta bai musu wannan abun ba. To dan me za su bar bautar wanda ya yi musu irin wannan rububiyya, ya nuna musu irin wannan rububiyyar tasa da wannan rahmat tasa, su koma suna bauta ma wani abin da a gabansu aka sassaka shi aka kera shi, su dawo kuma suna bautarsa. Shannan bayan ya kira su ya yi musu jan hankali, wanda in za su yi tunani da hankalinsu za su gane, wanda wannan hujja ce ta hankali, ya yi amfani da ita, dalil ne aqli, ku gane cewa wannan shine rabbu shine wanda yake kaza yake kaza yake kaza ya fadi irin abubuwan da yake wannan rahab rahmanu shine wanda yake muku rahama kuma asarur rahama din nan gashi nan kuna ganin ta to yi musu wannan sanin kuma sai jawo hankalin su da su zo su yi mutaba'a wato su bi shari'a ce fattabi'uni zaka ku bi ni akan abin da zan nake faɗa muku dinnan cewa wannan shine abin da yake gaskiya abinda nake faɗa muku ita ce gaskiya sannan wa ati'u amri ku bi umarnina kada ku ce za ku bi umarnin wannan samiri wanda yake kokarin batar da ku ibnu ashur yana cewa farkon ayar ta fara da walaqad da harfu tahqiq qad da lamul qasam an ka hada waɗannan ƙarfafa zance din da kamar rantsuwa domin a nuna bacin abin da yake cikin littafin Yahudawa kamar Old Testament abinda suka rubuta a ciki na cewa wannan dan baraki Haruna shi ya yi shi ya kera shi kuma ne ya dora su akan bautarsa to Allah subhanahu wataala ya wanke annabi Haruna alaihi salam cewa Haruna ba zai yi shirka ba zai dora mutane akan shirka ba saboda haka da aka zo ba da labarin sai aka kawo wannan ƙarfafa zancen wala qad qala lahum haruna min qabl kuma lalle haqiqa tabbas haruna ya gaya musu tun gabanin haka wato tun gabanin dawowar annabi musa wato tun farko kafin ma annabi musa alaihi salam ya dawo ya same su akan abin da suke yi ya gaya musu cewa wannan abin da suke bauta ba Allah bane anan Fakhruddin Razi Ibn al-Khatib a cikin tafsirin Fatihul Ghaib yake cewa akwai wani abin lura a ƙarshen wannan magana ta Annabi Haruna alayhi salam da yake wa mutanansa cewa mabiya addinin Shi'a Rafida suna rike hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ya ari anta minni bi manzilati Haruna bi Musa illa annahu la nabiyya ba'di kai a matsayinka kamar matsayin Haruna ne a wajen Musa suka ce to tunda Haruna a wajen Musa shine kamar khalifansa ce ukhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi sabila mufsidin to tunda shine khalifansa to ya kamata a yadda cewa shi ma Ali radiyallahu ta'ala anhu bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kai tsaye shine khalifansa don haka abinda aka yi na shugabantar da sayyidina Abubakar sannan Umar sannan Usman duk wannan zalunci akai ba daidai ba to shine anan abinan Fakhruddin Razi yake cewa sun rike wannan sun kwatanta Ali da Haruna cewa ga shi annabi Musa ya sa shi khalifansa shi ma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Musa ya ce wa Ali shine khalifansa suka ce to wannan ya nuna haka to shine shi Fakhruddin Razi yake cewa in aka kula anan shi Haruna da aka ce shine khalifa annabi Musa ya ce da shi shine khalifa ukhlifni fi qaumi to take bai yi takiya ba a irin wannan dandazon jama'a da aka zo aka kauce wa hanyar da take ta daidai aka kama hanyar ba daidai ba yawancin majoratin banu Isra'ila da suke da aka bar masa suka kama wata dan baraki to bai yi takiya ba ya boye gaskiyar da ta sani ya hau minbari a gabansu ya tashi cikinsu ya gaya musu gaskiya ya kira mutane akan su bi shi fattabi'uni ce ku bi ni wa ati'u amri ku bi umarnina wato ya hana su bi umarnin as-samiri tunda shi as-samiri ya kauce wa hanyar annabi Musa ya dora shi akan ta to kas su bi shi su dawo su bi shi Haruna ya faɗa musu wannan shine yake cewa da a ce al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam akan kuskure suke yayin da suka shugabantar da sayyidina Abubakar haka nan suka dawo suka shugabantar da Umar bayansa haka nan suka shugabantar da Uthman bayansa duk kuma shi Ali radiyallahu ta'ala anhu yana gurin yana gani da ya zama wajibi a kansa shi ma yayi abinda Haruna yayi tunda sun ce daidai wannan du'a abu ɗaya ne to da shi ma sai tashi yayi abinda Haruna yayi ya hawo minbari ya daina taqiya kuma ya daina tsoro ya fito ya gaya wa jama'a cewa wannan abu nashi ne wace aka yi masa don haka kada a bi waɗannan mutane a da a bi shi amma a sanin kowa ne cewa sayyidina Ali bai yi wannan ba kuma da shaidarsu su kansu masu waccan da'awar ba su da wani dalili da suka taɓa bayarwa cewa sayyidina Ali ya fito yayi wa sayyidina Abubakar bore, yana ɗaya daga cikin manyan komandojin sa masu bashi shawara, babba ne a fada da sayyidina Abubakar har sayyidina Abubakar ya koma ga Allah, su ne masu bada shawara ga yadda za a yi mulki. Haka nan da Umar radiyallahu ta'ala anhu ya karɓi na gabar mulki, su ne manyan fadawansa, su ne ke ba da shawara, amma sun ga wani abu wanda Umar ɗin zai cutu su za su ce a yi wannan a yi kaza. Haka nan sayyidina Uthman, hatta matsaloli na ilimi wani lokaci zai kirawo shi a tattauna ya ji kuma ra'ayinsa ya ɗauka. To inda a ce kwace suka yi sun saki hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗora su a kai, to da abinda sayyidina Haruna ya yi shi ya kamata shi ma ya yi, tunda an ce duk ɗaya ne an ta minni bi manzilati Haruna bin Musa, amma bai yi wannan ba. To wannan shi yake nuna cewa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam akan daidai suke, kuma abinda suka yi daidai ne. Kuma sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya goyi da bayan wannan abu, ya ba da haɗin kai, bai taɓa nuna boransa, bai taɓa nuna wato fushinsa akan wannan ba. To shine Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana ansar da suka bayar bayan ya yi musu wannan wa'azi. Qalu lan nabraha 'alayhi 'akifina hatta yarja ilayna Musa. Sai suka ce wa Haruna alayhi salam, ba za mu gushe ba, muna masu dukufa kan bautar dan maraƙin nan har sai Musa ya dawo zuwa gare mu. Wato sai ya dawo daga waccan tafiya da ya yi ta ganawa da Ubangiji zuwa Tur da ya tafi, sai dawowarsa, ko ba dawowarsa ɗin da suka ce hatta yarja ilayna Musa ba wai suna nufin in sun dawo sun daina bautar ba, a'a, in ya dawo ba muna kai sai in ya gaya mana cewa abin da muke yi ba daidai ba ne, mun ji mai zai faɗa. Amma a matsayin shi Haruna da cewa annabin Allah ne, ba su yarda cewa zai gaya musu magana su ji ba. To haka sai suka ce lan nabraha alaihi akifina, suka kalma aka yi amfani da kalmar al'ukuf. Al'ukuf shine mulazamatu shay'i wal iqamatu da'imati alai, mutun ya lizumci abu ko yaushe yana tare da abin, wanda wannan yake nuna maka yadda wato san bautar wannan dan bariki ya shiga zuciyarsu, yayi kane-kane, yayi karfi a cikin zuciyarsu har ya zama sun kai wannan mataki. Shi yasa Allah yake cewa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim, wato sun kwankwadi tsananin san bautar dan bariki a zukatansu saboda kafircinsu. Saboda wannan kafirci ya riga yayi karfi sosai, kuma ansarsu tana nuna cewa haka. Annabi Haruna da ya ga abin zai zama fitina, domin akwai wasu daga cikin Banu Isra'ila masu hankalin cikinsu waɗanda suka fahimce shi, suka kuma goyi bayan shi, suka ga cewa abin da yake ya faɗa ɗin gaskiya ne, saboda haka suka ƙiyadda su bauta da mareki. Su kuma sauran wanda su suka fi yawa su ne gaugaiya, su kuma suka yarda su ci gaba da bautar dan maraƙi. To annabi Haruna da ya ga alamar cewa waɗannan mutane ba za su saurare shi ba, in kuma ya matsa to babu shakka za a iya samun ma baraka, ƙarshe ma yaƙi na iya ɓarkewa tsakanin ɓangarorin guda biyu. Ya kuma kula cewa raina ya shiga ciki saboda sun raina shi, wake innal qauma istada'afuni wa kadu yaqtulunani, mutanen nan sun raina ni har ma sun kusa su kashe ni, wato da ya dakata tasu to da za su iya ma kama yaƙi a tsakaninsu wanda har zai iya kaiwa su kashe shi. To kaga wannan yana nuna maka yadda abin ya shiga zuciyarsu matuƙa da gaske. To wannan ta sa Annabi Harun alaihi salam daga wani lokaci bai ƙara ce musu komai ba. To wannan ce ansar da ya ba su. Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana ga abin da ya faru tun gabanin annabi Musa ya zo. Bayan annabi Musa alaihi salam ya zo ya same su dumu-dumu cikin bautar dan maraƙi, ga Harun alaihi salam a tsakiyarsu, duk da bai same shi cikin bautar da maraƙin ba, amma kuma gashi yana tare da su, bai ga mai yayi ba, bai san mai yayi shi hankalinsa ya tashi, ya zo a fusace. To shine yake cewa
qala ya harun ma mana'aka id ra'aytahum dallu alla tattabi'ani afa'asaita amri قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي.
قال النبي موسى يا هارون يا كي هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني me ya hana yayin da kaga sun bace kai ka biyo bayana yayin da ka gansu sun bace kai ka biyo bayana afa asaita amri shin ka saba wa umarni na ne kala annabi haruna yace yabna umma ya dan ummata la ta'khudh bi lihyati kada ka kama gemu na wala bi ra'si ko gashin kaina inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'il ni lalle na ji tsoron ka ce ka rarraba kan tsakanin ka rarraba kan banu Isra'il walam tarqub qawli baka kiyaye magana ta ba wato yanzu muhawara ce tsakanin annabi Musa alaihi salam da dan uwansa Haruna bayan annabi Musa alaihi salam ya zo a fusace ya ga abin da mutanen sa suke yi Allah subhanahu wataala ya ga masa labari wato kamar yanda hadisi yake cewa laysal khabaru kal muayana wato gani ya kuriji wato ga nauba jehuba a lokacin da Allah subhanahu wataala ya gaya masa mutanenka sun bauta wa dan mareki wa adallahum as-samiri annabi Musa ya ji ba dadi kuma ya fahimci girman al'amarin amma fushin nasa bai tsananta ba sai lokacin da ya zo gani da idansa shi yasa a wancan lokacin bai zubar da allinansa ba amma yana zuwa ya ga mutanansa da maraja Musa ila qaumihi ghadbana asifa قال بئس ما خلفتني من بعدي أأجلتم على ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه لوكتشن ده يغني تو لوكتشن هنك لنسيك تهي يبتاش سوى لغني با كمرجي يكي با قاش لي لاباري ني دباب الشك با ما با ما غنر أي شكا چكينسا سوى لاباري ني الله يكي باش وبنجي جن قواد وكومي شي يكي غا مسا غا أبن دي فارو أما هنك لنسا بيتاش بسيد يزو يغني وإنسا تو أنني ya fara fada musu magana sabi isa ma khalaftumuni min ba'di tirda abinda ku aikata bayana ajiltu amra rabbikum kun gaggauto da al'amarin ubangijin ku ne kuna ga alkawarin da Allah ya muku ba zai cika bane ko ku a'a kuna ganin ba zan dawo bane to shine Allah ya ce alqal alwah sai ya zubar da allinan da suke hannunsa wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilay ya kama kan dan uwansa yana jansa shine anan Allah subhanahu wataala yake gaya mana a lokacin yake cewa ya Harun ya san annabi Harun alaihi salam baya cikin wadanda suka bautawa wadanda dan baraki shi yasa yanzu su ya gama magana da su can baya kamar yanda muka karanta a baya ya yi magana da mutanansa to bayan ya gama magana da su sai kuma ya dawo yana magana da Harun a matsayin sa na shugaba kuma a matsayin sa na manzo wanda Allah subhanahu wataala ya bawa manzanci kuma manzanci yana tabbatar da isma wato masubi ne ba zai yi abinda zai kai shi ga bautar wani Allah ba don haka yanzu magana da zai yi magana ce ta zargi da fada ya aka yi ya bari a matsayin shi na shugaba wannan abu ya ci gaba har ya faru kuma ya ci gaba da faruwa ba tare da an sanar da shi ba ce ya Harun ma mana'aka idza ra'aitahum dallu alla tattabi'ani ya Harun menene ya hana ka yayin da ka gansu sun bace baka biyo ni ba baka biyo bayana ba wato Allah tattabi'ani akwai tafsiri guda uku da malaman tafsiri suka yi wa kal wannan gaba Allah tattabi'ani ka biyo ni wasu suka ce ka biyo bayana ga wato ka tattaro waɗanda suke kan imanin su basu fada cikin bautan mareki ba ku taho ku same ni a to wato ku kyala sauran wannan shine abin da aka rawaito daga Sa'id ibn Jubair daga Abdullahi dan Abbas ce abin da yake nufi Allah tattabi'ani shine ka ebo waɗanda suka yi imani da kai taho ka same ni a tsur wasu kuma suka ce Allah tattabi'ani shine mai hana ba za ka bi ni ba wato ka bi abinda nake kai koda ko wannan zai sa yaki ya barke tsakanin ku domin abinda nake kai tace aqidar gaskiya kuma akan wannan muka fito muka baro Masar to koda za su yaki a tsakanin bangarorin biyu ka bi ni din hakan in ma za ta faru wasu suka ce Allah tattabi'ani ay fil inkari alaihim me yasa ba za ka bi ni ba ka musan wato ka nuna rashin amincewarka da abin da suka yi dukka wadannan ba'anoni za su iya zama sun shiga karkashin Allah ta tabi'ani wato ka hana su ka yi musu inkari ka kwaso wadanda suke tare da kai ku taho ku same ni in mata in ma sun ce za su yake ku ne ku tsaya ku kare kanku duk zai iya daukar wadannan ba'anoni afa asaita amri shin ka saba umarni ne wato ka saba umarni na ne a can baya annabi Musa alaihi salam ya bashi umarni kamar yadda yazo cikin suratul a'raf qala li akhi harun akhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabila al-mufsidin ka zama kamar gurbi na wato ka zama khalifa na a cikin mutane na wa aslih kuma ka gyara duk abin da kaga kamar ya lalace ko ya zai bace a cikin mutane na kai gyara wa la tattabi' sabila al-mufsidin kuma kada ka bi hanyar mabarnata to ka saba wannan umarni ne maka na ka zama khalifa mai kawo gyara a cikin mutane na mai kaucewa hanyar mabarnata wannan shine fadan da annabi Musa alaihi salam ya hau dan uwansa da shi me yasa annabi Musa yake ganin cewa idan annabi Haruna ya kwashi sauran banu Isra'ila ya bi shi ko kuma ya kyale su duka banu Isra'ila din duk gaba daya ya kyale su shi kadai ya je ya sahadu da annabi Musa yana ga kamar wannan yafi da ya zauna a cikin su wato kamar yana gaya masa cewa nasihun da kake musu ko da kai tai musu na magana din nan da baki kada ku yi kaza kada ku yi kaza nasihu ne wanda su yi aiki ba basu yi amfani ba tunda basu bi ka ba basu bar abin da suke ba to me ya hana ba za ka rabu da su ba idan ka rabu da su suka ga ka fito za ka taho inda nake kasancewarka kai shugaba ne da suke san shi suna san shi sosai a ce shugaba saboda an bata masa rai mutanen sun bata masa rai har ya daure kayansa ma ya ce zai bar gari to babu shakka wannan zai fi zama tsawatarwa sama da yana tare da su idan suka fahimci cewa abinda suka yi din har ya kai ya ce shi zai ma fita ya bar su ya tafi can inda babu su to wannan sai ya fi zamowa ya yi musu zafi wanda watakila zai fi amfani shi yasa yake cewa me yasa baka kyale su ba kawai ka taho inda nake to shine anan shi Haruna yake bashi ansa cewa yabna umma ce ya dan ummata wato a lokacin annabi Musa alaihi salam ya kama gemun sa da gashin kansa to ya kama gashin kansa da hannunsa na dama ya kama gemun sa da hannunsa na hagu to amma an fara fadar gemun saboda kama gemu ya fi zafi akan kama gashin kai kama gemu a ja ya fi ciwo kuma ya fi kaskanci ga mutum saboda ka ja kan gashin kansa a larabawa a da can suna magana da mutum in suna so su nuna sa'a wato shi sa'a ne wato bai fi su ba sai su rika magana suna kama gemunsa alamar cewa fa shi ba sama da su yake ba daidai da shi suke ce lokacin da Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi yazo zai tattauna da Annabi sallallahu alaihi wasallam a sulhul Hudaybiyya a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune shi kuma yazo suna magana sai yake so ya mika hannunsa ya kama gemun Annabi sallallahu alaihi wasallam al-Mughira ibn Shu'ba yana tsaye akan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rufe fuska da wannan dan kabilar sa ne duk banu Thaqifa ne duk Thaqafiyun ne ya rufe fuskarsa haka da ya miƙa hannu zai kama gemun annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sa kan takobin nan kan takobinsa sai ya bige hannun Urwa sai ya daga kai ce wannan waye yake min haka sai ya bude fuskarsa sai ya ga cewa shi dan uwansa ne to kama gemun annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin kamar nunawa yake cewa yanzu ni da kai duk ɗaya muke kai shugaba ne ni shugaba ne in ba a manta ba Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi yana ɗaya cikin manya-manyan larabawa manya-manyan masu shugabanci yana cikin waɗanda kafirai suke cewa laula nuzila hadha al-Qur'an ala rajulin min al-qaryatayn azim Abu Jahl a Makka ko kuma Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi a Ta'ifa haka babban mutum ne daga baya musulunta ya zama cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to a lokacin san ya kama gemun annabi lokacin yana magana da shi dan nuna duk wadanda suke gurin cewa wannan sa'a na ne, ina magana da sa'a na. To shi kuma da yake ya san meye dalili sai yasa abin da sai bige hannunsa. To nan dai abin da ya faru na muhawara ya faru. To anan Annabi Musa alaihi salam ya kama gemun sa yana ja da ƙarfi, yana kuma jan gashin kansa. Da Ibn Ashur yake cewa yana jan shi da ƙarfi, yana shirin ya mare shi, duk da ban san ina ya samu ya mare shi ba. Yace ya jawo shi da ƙarfi, yana shirin zai mare shi. Wataƙila ko kasancewar Annabi Musa alaihi salam a baya an cewa yana saurin fushi haka, yadda ki wannan ƙibdi wa wakazahu Musa faqada alai, ya naushe shi nan da nan ya gama da shi. To kaga shi yasa wataƙila yace zai mare shi, kuma ya mari malakul maut lokacin da ya zo a sufan mutum ya ce ba ni ranka. Kawai ya ga mutum ya shigo gidansa ya ce ba ni ranka, daga tsinke shi da mari har idansa ɗaya ya zube. To shi yasa ya tunanin nan ɗin mamarin zai yi, saboda yana da ƙarfi, ƙarfa ne san ƙarfinsa lokacin da ya je Madian. Ya je ya samu wannan rijiya ta wara da ma a Madiyana, wajen da alaihi ummatan minan nasi yasqun, wajen da min duni himan ra'atani ta zudan ala ma khadru kuma qala ta la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir fasaqa lahuma thumma tawalla ila adh-dhil. Kunga da yabi ya tashi guri ne da an ce guga ce da sai katti sun haɗu goma sha biyu su jawo ta. Shi kadai ya je ya jawo musu guga ya ba su ruwa, suka iba suka sha da dabbobin suka tafi. Shi yasa da ta je ta dawo take gaya mahaifinta cewa inna khayra man istajarta al-qawiyyu al-amin, ina ta san cewa al-qawiyyu ne ba fada akai a gaban ta ga ta abin nan ba. Wannan abin da ta ga yayi shi kadai, ta ga sai masu karfi suke, amma ta ga shi yayi shi kadai, to wannan kakkarfan mutum ne. To haka yana da karfi, kuma wanda zai yi naushi dai a mutu ka san mai karfi ne ba. To taƙila daga wannan mulabasa ɗin ƙissar Annabi Musa alaihi salam, shi yasa yake cewa ya jawo kansa da gashinsa zai mare shi. To shi da ya kama shi da ƙarfi zai yana jan gemunsa, yana jan gashin kansa. To shi da shi Annabi Harun yake cewa yabna umma ya ɗan ummata, ya kira shi da ɗan mahaifiyarsa da suka fito ciki ɗaya, domin zan karmar lallashi ce da marere cewa da neman sauko da hushinsa, saboda haka sai ya kira shi da wannan. Ya yi amfani da kalmar ummu domin ita ce mafi ƙarfin dangantaka ta mutum da ɗan uwansa, wato sun shigo sun fito ciki ɗaya, sun sha nono ɗaya, ba wai li umminsa ba ne kamar yadda suke faɗa, ko wanda suke cewa wai li umminsa ne sun haɗa uwa ɗaya ne amma uba kowa da nashi, a'a, ya yi amfani da uwa ne saboda na farko ita ce ta ɗauke su a ciki guda, sannan kuma ta shayar da su nono ɗaya, wanda wannan shi ne aqwa awasirul ukhuwa, ce an zauna ciki ɗaya an sha nono ɗaya. To sai ya amfani da wannan don ya ja hankalinsa, ya lallashi zuciyarsa, ya kuma tsaya ya saurare shi. Ce la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si, kada ka kama min gemuna ko gashin kaina. A nan malamai suke cewa wannan ayar tana nuna cewa barin gemu ifa'ul lihya min sunanil anbiya, min hadiyil anbiya, yana daga shiriyar annabawa suna barin gemu. Ash-Shanqiti a cikin adwa'ul bayan ya yi ƙoƙari cewa wannan aya ta kanta tana tabbatar da kamar tana kira zuwa ga tsaye da gemu da rashin dacewar aske shi. Saboda in ka ɗauki wannan aya ka haɗa ta da ayoyin cikin suratul an'am, inda Allah subhanahu wata'ala ya ambaci annabawa nan da yawa, min zuriyatihi Dawuda wa Sulaiman wa Ayyuba wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadhalika najzil muhsinin. To bayan Allah ya zayyano waɗannan annabawa, daga cikin annabawan da ya zayyano akwai Haruna, sai kuma can Allah ya ce ulaika alladhina hada Allah fa bi hudahu muqtadih, waɗannan su ne Allah ya shiryar, abinda suka rayu a kansa shiriya ne, fa bi hudahu muqtadih, kai ma kai koyi da shiryarsu. Kaga anan akwai kira zuwa kai koyi da hadiyul anbiya, waɗannan da aka zaro ciki hadda annabi Haruna alaihi salam, daga cikin shiryarsa akwai barin gemu. Allah ya kira Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umarce shi da ya koyi da shiriyar shiriyar annabawa daga ciki har da annabi Haruna. To idan har an kira annabi ya koyi da shi, kaga kai ma ba aula. Tunda in aka ce ma wanda za kake koyi da shi yayi koyi da wani, to kamar an ce kai ma kai koyi da shi ne, tunda abinda yayi kai ma ana so kai. To shi yasa yace wannan aya tana tabbatar da da cewa barin gemu yana daga cikin hadiyul anbiya. To shine yake cewa inni khashitu an taqula farraqta baina bani isra'il, lalle ni naji tsoron ka ce ka raba kan banu isra'il, wato abinda yasa har ban bi ka ba na zauna a cikin su, tare da cewa gashi suna ta bautar dan maraki. Abinda naji tsoro shine ka ce na raba kansu, wato na kwashi wasu na tafi da su na bar wasu anan, kaga na rarraba maka kan al'ummarka. Saboda haka naga bai kamata in yi ba, gara in kyare har zuwa ka dawo. Wannan shine tafsirin da wasu daga cikin malaman tafsiri suka tafi akan cewa farraqtu baina bani isra'il, yana nufin ya kwashi wasu ya bar wasu, ya kwashi wanda basu yi bautar dan maraki ba su tafi ga annabi Musa alaihi salam, sanda ya bar waɗanda suka yi bautar dan maraki. Wannan shine tafsirin Ibn Jarir al-Tabari da al-Qurtubi. Wasu kuma daga cikin malaman tafsiri kamar Ibn Kathir da Sa'di su kuma suka ce abinda yake nufi farraqta baina bani isra'il shi naji tsoron idan wato na barka na tafi in gaya maka abinda yake faruwa, zaka ce dan me ka bar su kadai, babu wani wanda yake kula da su, ba khalifa ba shugaba wanda hakan kuma zai iya jawo tafarraqa tsakanin su. Idan akwai shugaba watakila za a iya samun wanda zai iya hana wato barkewar rikici, tunda yanzu gashi sun zama gida biyu, wasu sun yadda su bauta dan mariki wanda su suka fi yawa, yan kadan kuma wanda ba su yadda su bauta sai bauta dan mariki ba. To idan har na tafi na basu su ya su, to ba maki waɗancan su fusa ta waɗannan ko waɗannan su fusa ta waɗannan, ƙarshe a rasa mai tsawatarwa yaƙi ya ɓarke. Shikenan kuma in ka ji labarin abin da ya faru a sanadiyar bari na wannan guri, ka ce na raba kan banu Isra'ila. To wannan tafsirin shine tafsirin Ibn Kathir da abin Abdurrahman al-Saidi rahimahumullah. Saboda haka annabi Haruna alayhi salam ya bada uzurinsa na rashin barin cikin banu Isra'ila ya bi annabi Musa alayhi salam, ya nuna masa cewa ga abin da ya ji tsoro, kada a ce wannan ya haifar da farraka a cikinsu. Saboda haka ya yadda ya zauna a tsakiyarsu don gudun kada su yi yaƙi a tsakaninsu idan baya nan. Kuma kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa cewa sun ɗau abin da zafi, ce innal qauma istada'afuni wa kanu yaqtulunani, sun rena ni har ma sun kusa kashe ni. To kaga idan har shi shugaban yana jin tsoron abin ya kai ga kisa, ina kuma a ce baya cikinsu, ya bar su ya su ya su, kaga lalle abin zai iya kaiwa ga haka. Don haka yake ganin tabbatar da siyasar annabi Musa alaihi salam ta kawo gyara da zaman lafiya a cikin mutanensa shine ya zauna din. Dan annabi Musa ya ce wa aslih wa la tattabi sabilal mufsidin, don haka kai gyara, sai yake ganin gyaran shine wannan. Don haka yace da shi inda na tafi abubuwa sun faru sun lalace, an samu tafarraqa tsakanin banu Isra'ila, zaka ce walam tarqub qawli, baka ji magana ta, baka kiyaye magana ta ba, ai na gaya maka cewa kai duk abin da zaka gyara tsakanin su kada a samu tabaraka, kai kuma yanzu gashi ka bar su, wani abu ya faru. Wannan shine uzurin da annabi Haruna alayhi salam yake gaya wa Musa alayhi salam na rashin bin sa da yayi. Wato wannan ijtihadin sa ne na siyasar al'umma, yana kamar maslaha ce guda biyu suka haɗu, akwai maslahar kiyaye aqida, akwai kuma maslaha ta kiyaye zamantakewa da zaman al'umma a dunkule abu ɗaya. Saboda haka a cikin kuma zamantakewar al'umma a abu ɗaya suna dunkule, za a kiyaye dukiya, za a kiyaye rayuka. To sai yake ganin barayar rinjayar da ɗaya ita ce ta farko, kiyaye matsabinan ita ce ta biyu, maslahar zamantakewa a zauna lafiya, duk da cewa an samu tasgaro ta fuskar aqida, to amma za a zauna lafiya, zaman lafiya din nan zai sa a tsare rayukan jama'a, zai tsare dukiyoyin jama'a. To sai ta rinjayar da wannan, yana ga ita maslaha ta biyu ita ce maslahar aqida, wannan za a iya riskarta, tunda sun ce hatta yarja ilaina Musa, za mu ci gaba da bautar amma har zuwa lokacin da Musa ya zo in Musa ya zo duk abin da muka ci daga wajensa za mu saki to sai yake ganin cewa wanda ya fi sauki akan yanzu yayi wani abu da zai kai ayi kashe-kashe in aka yi kashe-kashe in aka dawo ko an sasanta wancan abu da ya riga an yi shi ba zai gyaru ba wanda aka kashe an kashe duke da aka lalata an lalata kuma wataƙila wata baraka in ta faru ba ta dinku ba saboda haka shi ana shi tunanin ko ana shi nazarin sai ijtihadin sai yake ganin gare ya hakura ya basu su ci gaba da wannan bautar dan al'ummar ta zauna lafiya in ya so daga baya zuwa annabi Musa ya dawo sai a riski abinda aka rasa na gyaran aqida to shi kuma annabi Musa alaihi salam da ya dawo sai nuna masa cewa wannan abinda yake gani ba haka bane al'asulu shine kiyaye maslahata aqida maslahata addini maslahata shari'a ita ce kan gaba domin da kiyaye maslahata aqida ta addini shine za a samu kuma saman zamantakewa mai kyau idan aka rasa kikkiawar zaman wato maslaha ta aqida ta zama ta da kyau to a lokacin ne kuma komai zai iya faruwa saboda haka sai ya nuna masa cewa wancan kuskure da yake wajibinsa shine wancan kuskure ne yayi wajibinsa shine da ya tashi yayi musu gyara koda ko wannan zai bayi zuwa ga su sabani a tsakanin su domin alfarmar shari'a da aqida da kiyaye tushenta usul dinta da rashin sakaci a cikinta da kiyaye shari'a yafi wato tasiri a cikin al'umma sama da komai wannan shine abinda wannan shine abinda annabi Musa alaihi salam ya nuna masa annabi Musa alaihi salam ya karbi uzurin da dan uwansa ya bashi shi yasa da ya gaya masa cewa innal qawma sadafuni wa kadu yaqtulunani wa la tushmit bi al a'da wa la taj'alni ma al qawmi zalimin yake cewa mutanen nan fasirena da suka yi ni kaina sun kusa kashe ni don haka ka samu kiyasu ta min dariya domin suka ga cewa gashi shi kansa abinda yake faruwa gare shi za su yi masa dariya kuma kada ka tattara ni ka hada ni da waɗannan mutane azzalimi ba ɗaya muke ba to shine a lokacin annabi Musa alaihi salam yayi addu'a Allah ya gafarta masa qarrabi ghfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahim ya Allah ka gafarta mun ka gafarta wa dan uwana ya shigar da mu cikin rahamarka wa anta arhamur rahim kai ne mafi jin kan masu jin kai saboda kai yayi addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa shi da dan uwansa duka ya ji uzurinsa ya kuma fahince shi to haka ya kamata koda wani abu ya zo ya gitto tsakanin manya shine idan aka ji bayanan juna to a bawa kuma juna hanzari ta yiwu a saba wajen ijtihadi kai kana ganin abu kaza shi yafi dacewa wani kuma yana ganin ba shi ne ba to idan aka samu aka ji bayanin kowane bangare kuma kowane bangare aka fahimci alkhairi ya nufa koda ko ya kuskure masa to sai a karbi uzurinsa sai a masa addu'a sai a tashi haka tsarin annabawa ya kasance haka sai ya karbi uzurinsa ya abin nan Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa waɗannan su kuma da suka kama bautar dan mariki inna allazina takhadhu al-ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhilla wa kadhalika najzi al-muftarin to waɗannan da suka riki dan mariki su kuma kaskanci da fushin ubangiji zai same su sannan Allah ya ce haka dukkan wani wanda zai kiro wani abu sabo a cikin addini ya kawo mutane shi ma haka Allah zai sakanka masa da kaskanci da fushi wannan Qatada ibn Da'amah as-Salusi yake cewa wannan aya narko ce ga yan bid'a duk wanda zai shigo da bid'a cikin al'umma da sunan bautar Allah to shi ma kaskanci da fushin Allah haka zai bi bayan sa don Allah karshe cewa wa kadhalika najzil muftari kamar haka ne irin yadda muka sakan kawo waɗannan da kaskanci da wulakanci to haka ne duk waɗanda suke kere suke shigo da sababbin abu a cikin addini to haka su ma za su ga sakayyarsu saboda ka bid'a a cikin addini wani mummunan abu ne ko da kyakkyawan manufa mutum zai zo da ita inda bid'a ce to wani abu ne mai muni kwarai da gaske domin aiki ne na a rushe abin nan a sunnar koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam a kawo koyarwa ne daban ko aiwa ta annabi gyara wanda yake nuna kamar shi bai yi dai bai iya ba ko bai ka abin yadda ya dace ba Allah ka tsare mu lokaci yayi za mu tsaya anan abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi mana sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh